Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da baba makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Yayin da zababukan gama gari a tarayyar Najeriya ke karatowa wasu ƴan bindiga kuma na ci gaba da aika-aikar su inda suka kashe mutane hudu a jema da ke cikin jihar Sokoto akan iyaka da jamhuriyar Niger. Sannan a jihar Jigawa, ofishin hukumar zaɓe ta Najeriya da ke dutse fadar gwamnatin jihar ya ce ya fara rarraba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi na sassan jihar a wani mataki na tsarin zaɓen ranar Asabar mai zuwa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Munbarma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridu daga kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron sabbin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya Laraba, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da Rasha ke yi da ita. Bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli, Ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai ƙarfi. Kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da aka kawo mana ɗauki a haɗa kai a goya mana baya. Dimitri Kuleba yana faɗa wa babban taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya domin tuna zagayowar shekara ɗaya da mamayar Rasha. Wannan ne lokacin da ya kamata ku tabbatar da kuna tare da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban taron zai yi nazari a kan yiwuwar amincewa da daftarin da Ukraine ta gabatar na gaggawa domin duban hanyar da ta dace ta samar da zaman lafiya mai ɗorewa bisa sharuɗan yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. A hali da ake ciki kuma a jiya Laraba, majalisun dokokin Rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba Vladimir Putin na janye Moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekarar 2010 tsakanin Rasha da Amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma wanda Amurka ke jagoranta wurin baiwa Ukraine makamai domin kare kanta daga mamayar Rasha tsawon shekara guda. Putin ya sanar da dakatar da janye Rasha daga yarjejeniyar nukuliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha yayin jawabinsa akan halin da ƙasar ke ciki a ranar Talata. Yarjejeniyar da ke karewa a shekarar 2026 ta takaita wa ƙasashen biyu damar mallakar makaman nukuliya 1,550 da yake jawabi a Warsaw, babban birnin Poland, inda yake ganawa da shugabannin ƙasashen NATO a yammacin Turai da ke kusa da Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira janye Rasha daga yarjejeniyar nukuliyar da babban kuskure. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron Pakistan ya je kasar Afghanistan a jiya Laraba, inda ya gana da jami'an kasar domin warware batun rufe kan iyaka a wannan mako da gwamnatin Taliban ta yi a wata muhimmiyar iyaka wurin zirga-zirga tsakanin makwabtan biyu a cewar jami'ai. Tafiyar ministan tsaron Kawaja Muhammad Asif zuwa Kabul da ganawansa da Mullah Abdul Ghani Baradar, karaman firaminista da Taliban ta nada mai kula da harkokin tattalin arziki, na zuwa ne yayin da ake kara samun tankiya tsakanin Afghanistan da Pakistan a cikin 'yan watannin nan. A ranar Lahadi ne jami'an tsaron Taliban suka rufe kan iyakar Tokam tsakanin Pakistan da Afghanistan, kana a ranar Litinin suka yi musayar wuta da askarawan tsaron iyakar Pakistan. Musayar wutar ta raunata wani sojan Pakistan tun lokacin ne kuma iyakar ta kasance a rufe, lamarin da ya kawo cikas ga bangarorin biyu.
Yayin da zababukan gama gari a tarayyar Najeriya ke karatowa, ƴan bindiga na wasu wurare na ci gaba da aika-aika inda suka kashe mutane hudu a jema da ke cikin jihar Sokoto akan iyaka da jamhuriyar Niger. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Yayin da ake ƙara dannawa zuwa lokutan soma zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar Najeriya, maganar tsaro na ci gaba ɗaukar hankulan al'ummar ƙasar, musamman arewacin ƙasar. An tashi akan iyakar Nijar Najeriya da ƙarar waɗansu bindigogi masu nauyi a garin Jema da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto. Garin Jema ta Najeriya kuyyar noma ce ta raba shi da Jema ta Jamhuriyar jamhuriyar Niger. Shin me ya faru ita ce tambayar da yayi wa wani mutumin garin da muka boye sunan sa saboda yanayin tsaro. Yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji mu wadancan biyu. To wata kila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugo ta kai musu hormaki a kamo su. Bayan mutanen garin sun kwarari yan bindigar da suka jiwa mutane biyu da ke kan hanyar su ta zuwa kasuwar Illela kuma sun bar su a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai, sai mazamna garin na Jema suka kwarari yan bindigar, inda yan bindigar suka kashe mutum hudu kamar yanda wani mutumin Kalmalau ya bayyana bane.
Yau da Allah kadari mun ka tashi cikin wannan hali, mun ji karar bindigogi ya magare mu. Halin da mun ka ji bindigogin nan fa ana ta cewa cece ku ci ga abin da ka faruwa, na ana dauki daidai don rasa rayuwa ta kaba mu zuwa mutum hudu haka misali. Yanzu in ba ku manta ba ma kwanakin bayan kun diba ku gani haka aka yi aika su a garin Kalmal, guda tara aka rasa rayuwarsu, an ta yadda dabbobin kuma in ka diba sun kai kusan guda 100 ma misali bancin kananan dabbobi. Sannan kuma abin da nake kira ga sauran jama'a ga samarin jama'a waɗanda suke ba su san kansu ba su bar tunka da waɗannan, tun ka ga mai makami dai kai baka da makami na ɗai, to wanda bai da makami kana tunka da mai makami.
A lokacin da na tuntubi ɗaya daga cikin rundunonin tsaron wannan yankin sun tabbatar suwa mini da abkuwar lamarin, amma suka ce ni ba sa da hurumin yin magana da ni a rediyo a halin yanzu kamin su kammala bincike da ma neman waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Shin a cikin wannan halin yaya za a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan yankunan? Ita ce tambayar da na yi wa wannan mutumin na garin Kalmalau.
Tunda an ka ce yanayin zaɓe lallai shi ba hana zaɓe, tunda ya tun karo sun ce za su kawo jami'an tsaro da yawa sosai a zuba ga ƙasa don maza ba za a yi zaɓe. Amma yammacin nan wasu wurare babu mutane a garuruwansu, duk sun gudu sun bar garuruwansu.
A wata hira ta bayan microphone da na yi da waɗansu ma'aikatan ENEC da aka baiwa horo a wannan iyakar sun tabbatar suwa mini da cewa idan har aka kai su a yankuna masu matsalar tsaro to ba za su je ba. Haruna Mamman, Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma baba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, Jill Biden ta kai ziyara ta farko da uwar gidan shugaban Amurka ta taba kaiwa a kasar Namibia da ke kudu maso yammacin Afirka, wanda a cewarta ta zaɓi kasar ne saboda ƙwarin demokuraɗiyyarta. Shugaban Namibia da uwar gidansa Monica sun mata kyakkyawar tarba, inda ta fara yada zango a nahiyar a matsayin uwar gidan shugaban ƙasa. Ko da aka tambaye ta dalilin da yasa ta zaɓi Namibia mara isasshen ruwan sama mara yawan al'umma da ke kudancin Afirka a matsayin inda za ta fara yada zango, tambayar da fadar White House ta ce hakan na nuna goyon baya da kuma mutunta nahiyar Afirka, wanda Biden ba ta yi wata-wata a kai ba. Mun so zuwa nan ne saboda kin san wannan karamar demokuraɗiyya ce, mu kuma muna taimakawa ƙasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya a faɗin duniya, in ji ta. Mun haɗu a cikin watan Disamba kuma muna ci gaba da ƙulla ƙawance. Zan iya cewa ni da Monica mun zama aminan juna kai tsaye. Jill Biden ita ce jami'ar fadar White House ta farko da ta kai ziyara a ƙasar, bayan da shugaba Joe Biden ya yi alƙawarin aika jami'an gwamnatinsa zuwa nahiyar. Sai dai ta bi sahun sakatariyar Bital Malin Amurka Janet Yellen da wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield da suka kai ziyara zuwa nahiyar Afirka a farkon wannan shekara. A ƙarshe, gwamnatin ƙasar Canada ta ƙara jaddada ƙudurinta na yin aiki kafaɗa da Najeriya don ƙara tunkarar matsalar safarar mutane da kuma yin ƙaura ba bisa ƙa'ida ba. Jakadan ƙasar Canada a Najeriya Mr. Jamie Christoph, wanda ke bayyana hakan yayin da yake magana a wani taron haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Canada don ƙarfafa matakan haɗin kai na tunkarar kalubalen safarar mutane. yana jaddada cewa kasar sa za ta ci gaba da yin aiki kafada da gwamnatin Najeriya da sauran hukumomi da ke yaki da fataucin mutane da ma cibiyoyin kasa da kasa don kariya lagon kungiyoyi masu fataucin mutane a matakin kasa da kasa. Ire-iren mutane da ke safaran dan adam na amfani da raunin mutane ne, inji jakadan na Canada wanda ya kara da cewa wannan babbar matsala ce amma duniya baki daya, amma girmanta a Najeriya ya shafi mutane da dama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jigawa ofishin hukumar zabe ta Najeriya dake dutse fadar gwamnatin jihar ya ce ya fara rarraba kayayyakin zabe zuwa kananan hukumomi na sassan jihar a wani mataki na tunkarar zaben ranar Asabar mai zuwa. Ga Muhammad Kwari dauke da karin bayani.
Hukumar ta INEC a jihar Jigawa ta ce yanzu haka kusan dukkanin kayayyakin zabe sun kai ga sharkwatocin kananan hukumomin jihar guda 27 in banda takardar rubuta sakamakon zabe da na'urar VBAS ta tantance masu kada ƙuri'a. Kakakin ofishin hukumar a Dutse Mr. Jan Kaiwa ya ce kwamishinan zabe tare da kusoshin hukumar na ci gaba da ganawa da kungiyoyin sanya ido na ciki da wajen Najeriya.
Shirye-shirye ya riga ya kai nisa sosai, duk kayayyakin da ake bukata mun riga mun kai su a kananan hukumomi. Duk abin da ake kokari shine san sai material tsakanin yau da gobe za a kai su kananan hukumomi. Kamar ballot papers da kuma visas yanzu ana kan sorting material da particularly ballot papers ana kan sorting nasu. A tabbatar ba samu wani matsala ba ko za a tura su.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ke kalubalantar takuransa Rabi Musa Kwankwaso wanda ke takarar shugabancin Najeriya karkashin inuwar jam'iyyar NNPP.
Mu da muke Kano mun san cewa mutan Kano sun san me muka yi musu a baya a dukkanin fannoni, shi ma dai gwamna kuma na yi gwamna. Kuma mu ne muka ɗauko wazirin nan muke tallansa, mutanen Kano sun ga me muka yi musu. Kuma waɗanda muke tare da waziri mun san a Kano mu ne za mu yi jagorancin me za a zo a yi wa Kano. Kuma ya nuna mana misali yana sauraron mu zai taka rawar da shi Kwankwaso bai taka rawar da aka taka ba a Kano, ai kowa ya sani. Saboda haka baya tsorata mu, ya yi sanata shekara hudu, na yi sanata shekara hudu, mun kalubalance shi in dai Kano yake yi wa da ya yi zancen ƙasa. Ya zo ya nuna mutanen Kano sanata da yi shekara hudu ya nuna aji kwaya ɗaya tallin tal da ikawo wa Kano Central. Ya fito ya faɗa ai talla yake musamman ma yanzu da yake takara ya gaya mutanen Kano na yi muku kaza in kun ban dama na zama shugaban ƙasa zan ninka in yi irinsa a ko'ina.
A wani ɓangaren kuma gamayyar kungiyoyin malaman addinin musulunci a Kano sun gudanar da wani taro na musamman domin cimma matsaya dangane da zaben da za a yi a ranar Asabar mai zuwa.
Mun cimma matsaya bayan dogon nazari da tunani da shawarwari da duba gaba da duba baya da abin da zai je izo, to wannan shi ne ya kai mu izuwa ga ɗaukar matsaya. Matsayar ita ce muna ganin Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa shi ya fi cancantar a wannan lokacin ya zamanto shugaban ƙasar Nijeriya. Mun san wasu halayensa na hulɗar da yake da malamai da masu addini da kuma ainihin yaransa a faɗin ƙasa ko ina akwai su kuma suna faɗa alheri a dangane da shi. Yana da halaye masu wuyar haɗawa, mutum ya zama yana da jajircewa kuma ina da haƙuri da yafiya.
Malam Abba Adam Ko'i kenan wanda ya jagoranci taro na musamman na gamayyar kungiyoyin malaman addinin Islama a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Kwari, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Chipante, 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 ch
Washington DC akan mitoci 16625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar matan VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kore shi ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryamerica.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
Talakawa ga dama zabe yana zuwa dama zaku shugabai himma kai tausayawa al'umma
albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi a ci gaba da kawo muku shirye-shirye da fadakarwa da muke yi kan zaben daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu zamu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar daidaikun jihohi Bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari, a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu.
Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A shirin da ya gabata an ji yadda kungiyoyin masu bukata ta musamman a tarayyar Najeriya suka dage da ayyukan fadakar da magoya baya domin shiga al'amuran babban zaben da ake shirin gudanarwa a kasar a ranar 25 ga watan Fabrairu nan ta yadda za su mori Roman Demokradiya. To a yau za mu nufi jihar Zandayar a jamhuriyar Niger don jin halin da ake ciki game da batun ilimin kurame. Shekaru sama da 40 bayan kafa makarantun kurame na farko a kasar Bayanai na nunin ana fama da karancin kayan karatu duk da tallafin da ake samu jefi-jefi daga kungiyoyi masu zaman kansu kamar yadda daraktan makarantar kuraman Zandar ya shaidawa wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari
Mallam Ali amma da musan kurame ake kira na to makaranta dai muharin dai gina ta dai shugaban duka kurame na Niger wanda ya rasu eh Hassan Bana ba lokacin nan shine yaje ga kunci tsohon shugaban kasa na soja to shine yace yana son a buda masa makaranta shi ma saboda mutanen shi su rika samun ilimi suna shiga jama'a to kunji muharin da aka gina guda uku akai dai a Yamai akai dai a Maradi akai dai a Nahuni da haka ne ake ta 1981 aka yi ta aka gina ta nan wurin kin to lokacin nan basu da wurin zuwa a unwala ne aka kai su a unwala tsakanin su da Mazuji ana ta fadace kuma sai aka dauke su aka maida su ansiyan kombatan da aka kai su ansiyan kombatan sai suka nemi wurin su suka ce ko a ba su wurin su sai aka dauke su aka kai su aminci amincin ma ita ma cikin wata lakwal ne mai zaman kanta ce ba ta gwamnati bace ba ana nan sai project wani proje ne mai kulawa da makarantu a kasar Niger shine lokacin nan shekarar shi zahiri ya kare aikin shi sai suka aiko nan wurin suka ce to yan suna da dan sauran kudi a diba wasu makarantu wanda ya kamata a taimaka ma sai aka ce musu akwai makarantar kurame da bata da hiri na ta kanta shikenan sai aka ce to a je a samu musu wuri dan aka zo aka yi aka samu wannan hilin aka yi wancan azuzuwan guda biyu na walin masu kallon gushin kinnan sun ne aka fara ginawa
to muna iya sanin kamar da dalibai nawa aka fara
mu dai lokacin da muka zo makaranta tunda ba mu bane na wari lokacin da muka zo dalibi 11 ne na muji goma mace guda ɗaya tak muka soma da su wanda dai muka tardo to amma makarantar dai lokacin nan gaskiya ta dan samu dalibai da yawa to lokacin nan ba a kula da ita ba kwarai-kwarai yanda har za a samu su shiga makarantu na sakandare da wani wane ne duka dai ba a samu ba suka yi wannan jin
kamar akwai wani waye kai ne da kuke yi yanda iyaye za su kawo ɗiyansu kurame ko kuma yaya ne kuke samun ɗaliba
eh to gaskiya akwai lokacin da na riga zuwa cikin wasu unguwoyi haka muna hira ma da haka wasu dattijawa na cikin unguwoyi mai yawa dai abin da ya sa ma aka san makarantar su kawai daga hanyar abin da kafofin watsa labaru ta nan wurin ne wanda lalle-lalle sun taimaka mun wajen wannan tunda na shiga makarantun da za a yi shekara ta dawo kafofin watsa labarin nan da kuka gani kowane sai ya kire ni mun je mun yi rashi bisa wannan da haka ne muka samu makarantar nan ta abin da haka
to kamar su waɗannan kurame akwai wani kamar fannin ba da ilimi ko ba da karatun na musamman wanda ya bambanta da sauran ɗalibai nasu
to bambancin ya kashi biyu dole kana bada ilimin nan ne da hannu ne zaka bada shi kuma bambanci na biyu dole sai kana yi da hannu kuma kana magana duk maganar da zaka kurtawa sai ka godeta da hannu to abin da yasa ake dan son ka dan rika magana saboda cikin almajiran ana iya a samu wanda ke dan shi wanda ke da sauran shi to shi sai ya gane da hannun kuma sai ya gane da jikin nasu su kuma wa'annan wanda dindindim ne tunda akwai dindindim wanda komi kai ma ba sa yi dole ne sai dai ka jawo hankalinsu kafin ka fara aikin ka tukun sai ka jawo hankalinsu dukkan hankalinsu ya komo a wajen ka shin lokacin nan ne kake ware ba da ilimi
ina maganar kayan aiki kamar gwamnati ce ke daukar nauyin ku a kayan aiki ko kuma ina ne kuke samun kayan aiki da tafiyar da wannan karatu na Qur'ani
to zaman da ake lalle gwamnati tana bada hannunta amma kuma sai zamana na wanda gwamnatin ke badawa bai isa ba dole he ana tabbugawa ga masu hannu da shuni kan proje ne kan ONG ne kowa yana kawo bakin kokarin shi
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban makarantar kuraman jihar da magaram Malam Lawan da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
Sulaimu Muni Barma yanzu kuma lokaci ne da Rigon Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana
da jaridar Ghanaian Times zamu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine wata tawagar kasar Japan ta iso nan kasar Ghana domin ta tayi maka tsarkake kogun nan da aikin galamsi ya gurbata jaridar ta ce wata tawagar kwararru masana muhalli daga kasar Japan sun iso nan kasar a ranar Litini domin so mu aiki da takwarorin su yan Ghana yadda za su tsabtace koguna da sun ka gurbace ta ayyukan galamsi wato hakan ma dinai ta barawniyar hanya da aka nuna cewar waɗannan ruwayen na dauke da ruba da suka hada da mercury wanda ke da hatsari ga kiwon lafiyar bil'adama kudurin tawagan shine tsarkake koguna din da tsab da mai shesu wato tsarkaku ta amfani da micro nano bubble da unique bacteria da dai sauran fasahokin tsabtace abu rage yawan ministoci daga 86 zuwa 65. A fenyu makin suwa yayi watsi da kiran an adawa. Jaridar Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun yi kira ga shugaba Akufo Addo da ya rage yawan ministocinsa daga 86 zuwa 65 da suke magana da wani taron manema labarai a majalisar dokoki jiya. Shugaban marasa rinjaya Dr. Kesal Atudfosin ya ce shugaban ya haɗe wasu ministoci kamar ministan na labarai da sadarwa sifuri da hanyar wato jiragen ƙasa sarauta da yawon bude ido tsabta da local government domin rage adadin ministoci. Kasar Ghana ta toma tuntubar kasar China dangane da yiwuwan yafe mata basin da take binta. Kasar China da ita ke rike da mafi yawan basussuka da kasar Ghana ke da shi. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce kasar Ghana ta yi tattaki zuwa matsayi na gaba wurin magance matsalar da bashi na gwamnati na kasa da kasa yayin da ta toma tattaunawa da China game da bashin na Ghana. Bayan nasarar da aka samu akan shafi bashin Ghana na cikin gida, ministan kudi Ken Ofori-Atta ya faɗa cewar shawarwari da China na da muhimmanci saboda China ita ce ke bin Ghana mafi yawan bashi da ake binta. Ken Ofori-Atta ya faɗa cewar zai yi shagoranci wata tawaga zuwa China domin gabatar da kokon bara don a yafe mata bashinta. Asamuwa Jana da Sule Mutari da dai sauran 'yan wasan ƙwallon ƙafa sun sa hannu a littafin makoki na Achu. Jaridar da haratar wato wannan labarin. Jaridar ta ce wasu tsofaffin 'yan wasan Black Stars sun ziyarci gidan dangin marigayi Christian Achu inda suka ratabano a littafin makokin da aka bude na marigayi dan wasan. Asamuwa Jan, Sule Mutari, Ajman Bedu, Aminu Damani duk sun isa gidan dangin na Achu da sanyin safiyar Talata 21 ga watan nan na Fabrairu shekara 2023. Da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun da yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Allah. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma fa a takaice.
A jiya Laraba, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira ga kasashen duniya da su kasance tare da kasarsa a yakin kusan shekara guda da Rasha ke yi da ita. Bayan shekara guda da fuskantar kalubaloli, Ukraine na nan daram tana kare kanta daga abokiyar gaba mai karfi. Kuma ina kira gare ku a daidai wannan lokaci mawuyaci da aka kawo mana dauki a hada kai a goya mana baya. Dimitri Kuleba yana faɗa wa babban taron gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya domin tuna zagayowar shekara ɗaya da mamayar Rasha. A hali da ake ciki kuma, a jiya Laraba, majalisun dokokin Rasha guda biyu sun amince da matakin shugaba Vladimir Putin na janye Moscow daga yarjejeniyar makaman nukuliya ta shekarar 2010 tsakanin Rasha da Amurka domin kalubalantar kawancin kasashen yamma wanda Amurka ke jagoranta wurin baiwa Ukraine makamai domin kare kanta daga mamayar Rasha tsawon shekara guda. Putin ya sanar da dakatar da janye Rasha daga yarjejeniyar nukuliya ta ƙarshe da ta rage tsakanin Amurka da Rasha yayin jawabinsa akan halin da ƙasar ke ciki a ranar Talata. Ministan tsaron Pakistan ya je ƙasar Afghanistan a jiya Laraba, inda ya gana da jami'an ƙasar domin warware batun rufe kan iyaka a wannan mako da gwamnatin Taliban ta yi a wata muhimmiyar iyaka wurin zirga-zirga tsakanin makwabtan biyu, a cewar jami'ai. Tafiyar ministan tsaron Kawaja Muhammad Asif zuwa Kabul da ganawansa da Mullah Abdul Ghani Baradar, karaman firaminista da Taliban ta nada mai kula da harkokin tattalin arziki, na zuwa ne yayin da ake kara samun tankiya tsakanin Afghanistan da Pakistan a cikin 'yan watannin nan. A ranar Lahadi ne jami'an tsaron Taliban suka rufe kan iyakar Tokam tsakanin Pakistan da Afghanistan, kana a ranar Litinin suka yi musayar wuta da askarawan tsaron iyakar Pakistan.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Sai zama da Baba Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Salman Abo wanda ya bada umarni, da ma injinin namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin, sai cewa ku huta lafiya. sai Allah ya tsara hada mu. Ma assalamu.